وكلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
ما شاء الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتاك حدوا لكو أولا ساتيا ترانر ثلاثة يو شابك في جوات رمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم هكا نشابك شانا شاب يركو yiko me kai nzo ka adaman so mu rabu kuma 15 ga watan Ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1442 daidai da 27 ga watan 4 shekara ta 2021 a wannan makaranta ta Al Faruq Islamic Academy dake nan unguwar Dosa cikin garin Kaduna. Muna cikin suratul Baqara, mun karanta ayoyi guda 20 wanda akan su muka tsaya ajiya insha Allah ta'ala. Kuma yau zamu tashi aya ta 21 akan kalla bismillah. 21 ba, ya ayyuhan nasu in na 19. Ok, ina ne? Mun fassara ko? Mun fassara shi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
الذين يكاد البرق يخطف أبصارهم.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
الله سبحانه وتعالى كما يندمك جي أجي أياي مصالي أكن منافكي ياسد بنتوس منغران سدوتا yayi misali da wuta, muka ce yana nufin munafikai tsantsa waɗanda suke da aƙida ta munafurci. Yayi misali na biyu da ruwa, wanda muka ce ɗabi'u na aiki da wani ka iya ɗosanowa daga cikin siffofin munafurci ba tare da ƙuduri a cikin zuciyarsa ba, wanda dukkanin waɗannan biyun dai sharri ne a cikin rayuwar musulmi a same shi da su. To a nan sai ya ce kadul barqu yakhtafu absarahum, yana siffanta mana siffa ta ƙarshe da zai yi na munafukai kafin ya kira ta gaba ɗaya zuwa ga muminai da kafirai da munafukan su kansu a ayar da za mu ji a gaba. Allah ta'ala ce kadul barqu yakhtafu absarahum, walƙiya tana yin kusa da ta fizge gannansu, ta fice ganinsu ya zamto ba sa gani gaba ɗaya. Kullama adaa lahum, a duk lokacin da wannan haske ya bayyana a gare su, ma'ana lokacin da suke cikin imani, dama mun faɗa wani lokaci sukan rayu cikin imani, wani lokaci kuma su juya gwargwadon abin da ransu yake nema. Idan sun ga ni'ima abu hannun muminai sai su dawo cikin imani, idan ni'iman nan ta suɓuce ta koma hannun kishiyan muminai sai su koma cikinsu. Dama wannan ita ce siffarsu da Allah ya faɗa muzabzabina baina zalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula, su duk inda ta kwana nan ne sha. Wannan ita ce siffar mutanen banza tun a lokacin Fir'auna kafin ma zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don lokacin da aka zo Fir'auna da Annabi Musa ake bugawa tsakanin kafirci da imani, mutane sai suka ce la'allana nattabi'u as-sahrata in kanu humul ghalibin, sanu dai lallai muna tsammanin mu fa ɗan sihirin nan duk da mun ga imani a wurin Musa za mu iya bin su, matukar su suka yi rinjaye su suka samu matsayi, tunda dama Fir'auna ya ce zai ba su dukiya mai tarin yawa. To in aka samu dukiya a hannun 'yan sihiri, suka ce to da yiwuwan fa su za mu bi mu rayu tare da su. Wannan siffa ce ta mutanen da ba mutanen kirki ba, waɗanda ba sa yin awo da imani, sai dai awo da san rai da kwaɗayin abin duniya tsantsa wanda za su samu ba tare da tuna cewa aljanna ta fiye musu duk abin da suke gani a nan gidan duniya ba. To shine anan Allah subhanahu wataala ya ce duk lokacin da wannan haske aka gare su, mashaufihi, sai su tafiya a cikinsa na imani. Wa idha azlama alaihim, idan Allah ya bici hasken ya duhu, qamu, dole su tsaya. Wannan wasu malaman na fassara da cewa akan siratsi ne haka zai faru da su. Allah ta'ala ya ce yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqati lilladhina amanu dhuruna naqtabis min nurikum, a ranar da munafukai maza da munafukai mata za su ga muminai su ce ku ɗan jiraye mu akan siratsi. Kun sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani akan cewa kowa zai hau siratsi kafin ma manzo Allah ya bayani Qur'ani da kansa ya fara faɗa, ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in minkum, wallahi ba wani daga cikinku, mace ko namiji, babba ko ƙarami, musulmi ko kafiri, jahili ko malami, mai kuɗi ko talaka, mai mulki ko wanda ake mulka, illa wariduha, face sai ya hau kan siraɗi ya geta ta samanta. Kana ala rabbika, wannan tuntun ya riga ya kasance a wurin ubangijinka wani abu ne hatman, wanda ya zartas maqdiya, kuma ya yanke cewa sai an yi, ba wanda isa ya sa a fasa. saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma a hadisi sai ya fassara mana ma'anan wannan ayar yake cewa lallai wutar jahannama baka ce kirin wutar jahannama baka ce wulik sirabi kuma shi ma baki ne kirin haka a kansa kamar misali hijab niqabi da mata suke sa baki an dinka shi da bakin zare kaga ba za ka iya hangen ko a kusa da kai yake sai ka kalli sosai ka iya gane gazaran ga kuma yadin amma daban-daban suke zare daban yadi daban amma duk sun saje da su junan su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka sirabi yake wani gada ne da aka shimfida shi a saman wutan jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowane mutum zai haushi kuma sai yayi tafiyan shekara 500 a kansa da yake siffanta yanda gadan take yace kaurinta kaman silin gashin kwayan idan dan adam da zaki iya tsunko kwayan gashin idan ki guda daya ki kalli yanayin kaurin shi to kaman wannan kaurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta fadin al'arshi ba irin gadan kawo ce da ake dual carriage ba sannan yace ahaddu min as-sayf ya fita ko bi tsananin kaifi kamar kice da kaifinsa kamar reza wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi kowa zai hau kan wannan sirabi din kuma tsawon tafiyar da za a kai tsawon tafiyar shekara 500 ne to kowa zai tafi ne akan wannan sirabi gurgurdan irin ayyukansa Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda yake ya murru zai wuce ya shuda kan sirabi kal barqi kaman walqiya fit ya riga ya gama ya Allah ka sa mu na cikin su har za su tambaya ina siradin sai a ce ai ita ce kuka wuce yanzu ayyukan ku sun sa ku kun wuce ba tare da sanin ma me ke kanta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace a siradin nan Allah ta'ala zai maida zumunci ta koma kaman wata kugiya wata yula mun san kugiya da ke kamo kifi ake kasawa kifi ya kama a fisgo shi daga ruwa to irin wannan kugiyoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai rinka jeho su suna wucewa ta tsakankanin mutane yace wannan kugiya ba komai bane face zumunci din mai sada zumunci ba ruwan su da shi amma duk mutumin da zai sadar da zumunci to shi suke nema za su rinka yagan naman wasu suna komawa yace har za a zo lokacin da in suka kama wurin da babu nama sai kashi to nan fa za su jefa mutum kafa ne daga nan kuma nasa ta riga ta kare Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasu za su wuce kaman walqiya wasu za su wuce kan rihi kaman iska guguwa da take gudu haka za su wuce kun ga dai ai gudun su bai kai na farko ba bai gushe bai na fadin wasu za su wuce kaman ingarman doki da ke gudu a kasa kaman kice lafiyayyen mota mai gudu a yanzu yace wasu za su wuce kaman wanda ke sassarfa a kasa irin 440 da yan kwalla suke din nan na jogi yace ba za a gushe ba har sai an zo wasu suna wucewa siradin nan tana farkan naman su kaman yanda ake yankan naman kwata za su wuce jina-jina sun tsira amma fata-fata babu kyan gani amma dai kuma za su yi jinya kuma su je aljanna wannan gurgurdan sakamakon zunuban su ne sannan yace amma abun ban mamaki shine mutane za su rinka zuba suna kasa suna shigewa cikin wutan jahannama yace mu manzanni a ranar Allah zai kubutar da mu za mu tsallaka mu ma za mu hau amma za mu riga kowa tsallakewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace muna can karken gaba mu manzanni da aka aiko mu zuwa ga mutane yace muna hango tahowar mutanen mu yanda suke zuwa yace amma muna ganin da ake samun zabar gada zuwa cikin gidan wuta mutane na zubewa suna ciki yace mu kan mu manzanni a wannan rana wallahi babu abin da muke iya fadi face rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim ya Allah kai aminci Allah ka kubutar Allah kai aminci Allah kai aminci abin ya wuce amma tsaya ai wata magana to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan shi yasa hatta sahabbai suna tsoron wannan hadisi idan suka tuna shi akwai sahabin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam tura su yaki yace in an kashe wane wane ya zama komanda sai dangin wanda aka ce in an kashe shi sai a je sun yi kabbara ma'ana an samu shahidi a cikin su tunda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace in an kashe wane ya nuna zai shahada za a kashe shi kowa na murna za a samu wanda zai mutuwa shahada a cikin su saboda tsammanin cewa zai ceci mutum 70 a family din saboda hadisi ya tabbata duk wanda ya mutuwa shahada zai ceci mutane 70 a cikin gidansu waɗanda ba za su samu rahama ba sai sanadiyarsa to daga nan ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa sai wannan sahabi dangin su suka yi kabbara bayan ya juya sai aka ga yana kuka shine danginsa suke cewa za ka yi mana abun kunya ne, kowa nasa suna murna, kai tsoro kake ji, yace wallahi ba na tsoron mutuwa, manzo Allah ma kansa ya san da wannan. Yace amma abin da nake tsoro shine siradi da na tunano wannan hadisin, shin zan tsallake lafiya ko ba zan tsallake ba. Saboda a ƙarshen ayan da Allah ya faɗa yace kana ala rabbika hatman maqdiya, na riga na zartar kowa zai hau, to sai ya faɗi me zai faru bayan an hau din. Yace thumma yunajji Allahu alladhina taqaw thumma nunajji alladhina taqaw, sannan mu kubutar da waɗanda suka kiyaye dokokin mu suka ji tsoron mu a nan gidan duniya. Wa nadharu dhalimina fiha jathiya, sai mu bar waɗanda suka yi zalunci suka zalunci kansu a cikin wutan jahannama gurfani, sun riga sun faɗi. Ma'ana abinda wannan aya ke nufi shine fassarar wancan aya dake cikin suratul hadid da Allah ya ce idan an hau siratin yawma taral mu'minina wal mu'minat, a wannan ranan tunda sirati baka ce sannan jahannama baka ce, to zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata yas'a suna tafiya nuruhum bayna aidihim, haskensu yana gaba da su. A wannan lokaci Allah yana musu bishara wannan tafiya da suke yi su munafikai sai sun hau, sai kuma Allah ta'ala ya bishi haskensu. Shine anan da Allah yake fadi yake cewa wa idza azlama alaihim, idan duhu ya bayyana a gare su suka ga ba su ganin gaban su akan siradi, sai su ce masu imani unzuruna, da Allah ku dan tsahirce mu kadan, naqtabis min nurikum, mu dosana daga haskenku mu samu mu wuce. To dama munafikai suna ma mu'minai izgilanci a nan gidan duniya, shi munafiki gani yake mu'mini wahalalle ne, duk wanda ya tsaya akan imani so da yawa shi wanda ba imanin ne ya koshi da shi ba yakan ganshi wani wahalalle ne a gidan rayuwar duniya. Kuma akwai zaki na imani wanda babu wanda Allah yake ba sai mutumin da ya tsayu wurin bauta mishi yanda ya kamata. To irin izgilancin da suke musu anan da Allah ya siffanta su da cewa innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun, sanu dai waɗanda suka bijire ma Allah suka ƙi yin abin da Allah yake so sun kasance a gidan duniya, in sun ga mu'mine sun yi wani aiki na da'a na imani sai su rinka yi musu dariya, in sun ganta da hijabi haƙƙa su ce zumbuli, in sun ganta da niqabi su ce gafa ninja, haka aka rinka yi ma mutane aka rinka jifa, in namiji ne da ya ɗage wandonsa jifa komai, haka duk wanda musamman yanzu ne ma abubuwa suka yi sauki. Ni na san shekaran da 2001 a garin Kano wallahi aka yi min wani jifan da an same ni ne imani ba wannan magana ake yi ba, kuma laifi na kawai shine mu ɗaliban Malam Jafar Mahmud Adam, ni ban sani ba, ashe akwai hanyar da katutun ƴan bid'a ne a hanyar ba'a bi, mu ko mun taso daga jami'a za mu je tafsiri. Ni dai na ji ana yaran Jafar yaran Jafar saboda sun ɗage wanda sun bar gemu, wallahi dutse ne hoge sosai daga saman gida ake jeho mana shi, haka dai Allah ya kubuta. To inda gashi na alhamdulillah da jinin Malam Jafar sunna ta kai inda ta kai. To wannan shi ne abinda Allah ke bambance masu imani da wanda ba su ba a kansa. So a takaice dai Allah subhanahu wa ta'ala a nan yake bayanin cewa idan kafirai munafikai sun ga wannan duhun suka ce a jira su, sai a ce ƙila rji'u, a ku koma gidan duniya, ko ƙila rji'u wara'akum, ku koma bayanku, ko suna musu izgilancin ku waiga, ko suna nufin ai a duniya kuma kun mana dariya, ko to shikenan ku koma baya inda kuka yi dariya, a dan muka samu wannan hasken da kuke gani, kuma ku je ku samu faltani sunuran, ku je ku samu naku hasken. A ƙarshe dai Allah ya ce faduriba bainahum bisurin ku lahu babun babun batinuhu fihi rahma sai mene wa zahiruhu min qiblihi al'azab, sai Allah ya sanya shamaki a tsakaninsu da wani irin katanga wanda gabansa kaman air condition, in ka sa AC a ɗaki ciki sanyi amma bayan sa fa zafi yake hurawa, to wurin sanyin sai zamto mu'minai ne suke amfana da shi, wurin zafin kuma munafikai ne. Ya Allah kai mana tsari da munafurci. Allah ya ce walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, inda Allah ya so da ya tafiyar da dukkanin jin su daga nan su, innallaha ala kulli shay'in qadir, lalle Allah mai iko ne akan komai. To ina ganin na biya bashin ayan da kace ita ce ko, to sai mu je ta gaba. Ya Yohanna,
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأن السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
الله سبحانه وتعالى bayan yayi kira ga muminai, yayi ga kafirai, yayi ga munafikai cikin ni'imarsa da yalwan ni'imarsa. Allah madaukakin sarki yana da yalwan gafara da ni'ima. Duk matukar mutum yana ban kasa, Allah baya kyale shi, yana kiran shi zo zuwa ga rahama. Har sai idan mutum ne kangare ya kibi, kuma bayan ya kibi din ya zanto mutuwa ta riske shi akan wannan abin da ya kangare akan sa din. Idan abin ne ya kasance kafirci ne, to daga nan an samu matsala ta dindindin. In ya kasance fasikanci ne, to an samu matsala ita ma dai mai tada hankali. In kuma ya zanto nagarta ne, to a wannan lokaci sauki ya zo fiye da dukkan wani sauki da dan adam yake tsammani. To anan sai Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'ana ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku, alladhi khalaqakum wanda shine ya halicce ku, walladhina min qablikum kuma shine ya halicci wadanda suke gabaninku, la'allakum tattaqun da tsammanin za ku yi takawa, za ku ji tsoron Allah. A dan Allah ta'ala ya umurce mu da yin bauta, ya kirayi mutane gaba daya. A wani wuri wasu malaman tafsiri suka ce a'a, wannan kiran ta shafi kafirai ne da munafikai waɗanda suka siffanta da wancan mummunan sifa da muka faɗa a baya. Amma dai a takaice, Allah ya yi kira ne zuwa ga a bauta masa shi kadai, sannan kuma ibadatan nan ta kasance ibada wanda akwai kankan da kai da yi domin Allah a cikinsa, saboda Allah shi ne wanda ya farar da wato asalin samun halittarmu gaba ɗaya. A nan ya ce shi ne wanda ya halicce ku, a wani wurin kuma sai ya faɗi yanda ya yi halittan gaba a cikin suratul muminun, yake cewa walaqad khalaqnal insana min sulalatin, za ka yi kawayo?
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
ده جباك أو آيان جباك.
ثم إنكم بعد ذلك لميتون.
waɗannan ayoyin suna cikin suratul muminun aya ta 12 zuwa ta 15. A cikin su Allah madaukakin sarki ya tsefe bayani akan halittan da yayi a nan da yace alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. A can Allah ya ce walaqad khalaqnal insan, haƙiƙa mun halicci dan adam, min sulalatin min tin, wato mun halicci babanku annabi Adama wanda muka ɗauko samfurin halittarsa daga dukkan nau'in laka ko ƙasa a nan ban ƙasa. Mun ɗauki dukkan nau'in ƙasa mun cakuɗa ta muka kwaɓa ta muka halicci babanku annabi Adam, shine walladhina min qablikum ɗin. Bayan nan sai Allah ya ce sauran zurriyarsa sun ci gaba da zuwa ne, thumma ja'alnahu nutfa, sannan muka sanya halittanku da muka yi zanto ɗigon maniyyi, fi qararin makin, a wurin zama matabbaci wanda shine mahaifa. Bayan nan sai Allah ya ce thumma khalaqnan nutfata alaqa, sai muka halicci wannan ɗigon maniyyi ya koma gudan tsoka, muka sanya ɗigon maniyyi nan bayan kwana 40 ya koma tsoka wanda daga bisani shi ma bayan wasu kwana 40 ɗin muka sanya shi ya zamto nama da muka lullube shi, muka sa ƙashi muka lullube shi da nama, wanda ana nan sai gashi Allah ya tayar da ku a matsayin wata halitta ta daban, har wanda take iya jayayya a ce da ita ta yi taƙi ko a sa ta ba za ta aikata ba, abinda kuma aka hana ta zakke mishi. Allah ta'ala duk da ya faɗi wannan, da abubuwan da mutane suke yi bayan an halice su a ƙarshe dalilin halittar sai ce thumma innakum ba'da zalika lamayitun ana nan kuma wata rana ka gama duk jayayyen ka gama duk abin da zaka yi watan wata rana kuma sai a samu labarin cewa wani fa Allah ya masa rasuwa komawansa zuwa ga Allah ya tabbata babu kuma wanda ya isa ya ce ba zai koma zuwa ga Allah ba to anan sai da mana fadin Allah daukin sarki da yake kiran mu cewa ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku dan shi ne wanda ya halice ku kuma ya halicci dangin jama'a al-ajyal wanda suka shude kafin naku zuwa idan har kuka yi haka kuka bauta mishi shi kadai kaman kenan uiddu anfusakum litaqwa kun tanada kanku domin tsoron Allah dan a ƙarshe ya ce la'allakum tattaqun in kuka yi haka kuka bauta masa yanda ya kamata to lalle za ku samu takwa wanda shine ƙarshen abinda Allah madaukakin sarki yake kira mu zuwa gare shi magana anan wannan aya ta tabbatar da tauhidin rububiyya wanda shi kuma yake lizinta tauhidul uluhiyya tauhidin rububiyya yana nufin kadaita Allah ta'ala da duk abin da ya shafi halitta tun daga samar da halitta da juyata tana karama ta girma ko tana ciwo ya bata lafiya ko tana cikin lafiya ya sa cuta a jiki ko kuma a'a ya raya ko ya kashe in an ce a tauhidin rububiyya yana nufin Allah subhanahu wataala shine al-khaliqur raziqul mudabbir shine ke halitta a farko shike azurta halitta tun kafin zuwan ta duniya shike ci da ita haka nan kafin ta zo duniyar ma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fada cewa sai an tambayi mutum a duniya shi rabautacce ne ko kishiyan haka sannan kowa zai taho duniya ne tare da arzikin da Allah ya kaddara mishi zai samu kamar yadda wani kuma bai isa ya ci arzikin wani ba to da wannan idan aka taho Allah subhanahu wataala ke nuna mana haka a ƙarshe sai mutum ya amsa cewa zai rayu cikin biyayya ga Allah ko kishiyan haka wanda bauta ga Allah shike tabbatar ma mutum da samun jin tsoron Allah madaukaki din wannan shine kusa abin da ayat take dauka na cewan mu tabbatar da bauta ga Allah daukin sarki wanda shike mu tabbatar da Allah shike halitta ya juya al'amuran halittan kuma wannan shi zai lizumta mana mu yadda cewa shi tantance a bauta mishi saboda duk wanda za a bauta mishi to dole ya zamto yana yin halitta kuma yana iya kashewa yana iya rayawa wanda kuma ba wanda zai iya cika wannan siffa idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba bauta an aka ce bauta ana nufin dukkan wani abu wanda Allah ta'ala yake so kuma ya yadda da shi tun daga abin da ya shafi furuci da akwai bauta a cikin magana bautar da magana kawai ake yi kaman karatun alqur'ani kaga shi furuci ne kadai wannan ko kuma a'a akwai wanda daga bai ake yin su kaman sallah akwai aiki daga bai a wasu bangarori nata kaman aikin haji wanda so da yawa aikin haji ma zaka tadda cewa aikin karfi yafi yawa a cikin sa wani lokaci fiye da abin da ya shafi furuci ko kuduri akwai abin da kuma kawai so ake ka yadda da shi ka yadda cewa akwai shi ka gama bautan Allah a cikin sa kaman yarda da cewa akwai Allah yarda da cewa Allah ya daidaita kan al'arshi to dukkan abin da ya shafi waɗannan bangarori ka tabbatar ka ije su a muhallin su kamar yadda Allah yake so kuma yayi umarni da su to shine anan bayan yayi mana wannan shela na cewa a bauta masa a gaba sai yake tuna mana da cewa shine fa allazi ja'ala lakum al-arda firasha ka karanta wannan bismillah
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya kiraye mu zuwa ga mabauta mishi sai kuma ya mana ishara da abin da zai sa mu kalli girman shi dan mu bauta masa din kamar yanda ya bukata yace kar ku manta allazi ja'ala lakumul arda firasha Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya muku kasa ta zamto shimfida was samaa bina'a sannan sama ta zamto wato gini wa anzala mina sama'i ma'a kuma Allah ya saukar daga sama da wani da ruwa fa akhraja bihi min as-samarat wanda sanadiyan saukan wannan ruwan sai gashi ya fitar muku da ƴaƴan itatuwa na marmari rizqan lakum, a matsayin arziki a gare ku wanda Allah ya yi muku. Fala taj'alu lillahi andada, don haka nan tunda ko har kun tabbatar da wannan ni'ima da dai kada ku sanya wa Allah kishiyoyi. Wa antum ta'lamun, alhalin kuna sane da cewa duk shi ya muku wancan ni'ima domin haduwan ku da shi fa ba zai dadi ba in kuka yi masa butulci a cikin waɗannan ni'imomi. Allah subhanahu ta'ala anan ya faɗi mafi girman halittunsa da muke gani don ya ja hankalinmu da su, su ne sammai da ƙasai, da ya ce an sanya ƙasa ta zanto shimfiɗa a gare ku. Ku duba ku gani, ƙasa da muke kai fa ruwa ne a ƙasanta, ruwa ne a ƙasanmu, wanda a asali da tangal-tangal ya kamata mu yi dun mu halaka, amma sai Allah ya sa duwatsu ya kafe ƙasar ta zauna, waljibala autada, ya zaunar da ƙasa ta zauna gyam saboda mu ji daɗi. Wannan ƙasan da ita aka halicce mu, da ita muke ajiye, aka sanya mana arziki mai tarin yawa da muke tonowa mu amfana da shi, kaman gwalagwalai da makamantansu. Sannan abincinmu ma da muke ci, ƙasan nan ita take taskacewa ta asalin, wato ajiye mana shi mu amfana. Ka shuka loka ɗaya na masara, kaga kana ɗaukan buhuna a yayin da za ka yi girbi. Sannan kuma ƙasan nan da ita Allah ya yi amfani, wanda yake rufa mana asiri bayan ma mun mutu. Thumma amatahu fa aqbara, idan mutum ya mutu akan tuna ƙasa ne a sanya shi, dan da za a bar shi a saman ƙasa da ya zamto walakantacce, aibantaccen, da ba wanda zai so a ce wani nashi an gan shi gashi a ruɗe, ya yaƙune a gefen titi ba a rufe shi ba, sa shi a ƙasan sai ya zamto ƙasan ta zamto sutura ne a gare shi. To wannan misali da Allah madaukakin sarki ya yi, yana nuna mana girman halittansa da ya yi, saboda mu gane girman shi mai amsa wancan kira ta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum a baya da Allah ya faɗa. Sannan Allah ya ce wassama'a bina'an, mun sanya sama ta zamto gini, wanda gata nan muna gani, kuma ginin wata bata taɓa wata ba. Wannan saman da muke gani a nasu lafi an mana cewa sammai shida da suke sama da ita dukkaninsu sun fi su girma, sannan kuma wasu ba su taɓa wasu ba. Wannan na nuna gwanan cewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ayoyin da suka zo suke bayanin halittar sammai da ƙasai da Allah ya faɗa, Allah ta'ala ya nuna cewa ma ya fara halittar sammai ne kafin ƙasa. To ba mu san ko akwai wani shahararren injiniya da yake fara gini daga sama sannan a yi ƙasa ba. Ni dai ban taɓa gani ba, ban san ko ku a garuruwanku akwai ba, wannan na san babu. Ko da yake gara mai kwatance da abin da ya shafi mata, Allah ya fara halittar sama sannan ƙasa. Shin akwai wata hajiya ni yasu ko wata hajiya turƙa shi, wannan ta je danki a ɗakin amarya, takan fara jefa jere sama ya tsaya kan iska ta jera wasu a ƙasa kafin a zo a sa gilasai da su waɗannan show glasses ɗin kuma su zauna, akan samu haka? To babu. Kaga kenan Allah ta'ala ya nuna gwanan cewan shi da iyawansa a ciki. Kuma sannan daga cikin abin da zai ƙara nuna mana girman Allah shi ne, Allah ta'ala ya halicci duka sammai da ƙasan nan da komai ne a cikin kwanaki shida. Wala qad khalaqna samawati wal arda fi sittati ayyamin wa masana. Na'am.
Wala qad khalaqna samawati wal arda fi sittati ayyamin wa masana min lubub.
Bawa ma bainahuma aya.
Wala qad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa masana min lubub.
Allah ta'ala ya ce mun halicci sa haƙiƙa, mun halicci sa mai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a cikin kwanaki shida kacal. Wani zai iya cewa duk girman sama da ƙasan nan yanzu a kwana shida kaɗai Allah ya, sai Allah ya ce ma masana min lugub, gajiya ma ba ta shafe mu ba, da mun so a kwana biyu za mu iya yi, da mun so a kwana ɗaya za mu iya yi, kai da mun so tsakanin kafin da nunin ma sai mu gina sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba wani matsala. Inama amruna li shay'in idha aradahu an naqula lahu kun fayakun. To amma me yasa Allah ya dauki kwanaki shida? Akwai hikimomi masu yawa a ciki. Daga cikin hikimomin shi ne a nuna mana mu rayuwar mu sannu a hankali take tafiya, saboda akwai da ƙasa a cikinta. Shi ko Allah wannan sarki rayuwarsa akwai kamala a ciki, saboda Allah wannan sarki duk wata siffa da yake da ita to siffa ce mai kamala. Amma dan adam duk siffan da yake da ita dukkanta akwai na ƙasa a cikinta. Dan adam yana da rai, Allah ma ya ce yana da rai, haka ne ko? Amma dan adam yana mutuwa, shi ko Allah alhayyul qayyum, rayayye ne da har abada mutuwa ba ta dukkan shi. to amma Allah daukin sarki kam tarayya da mu a cikin wasu abubuwa na sunaye ko sifa afwan a wasu abubuwa na sifofi saboda ya nuna mana yanda zamu fahimci sakon da yake so mu dauka ba dan namu irin nashi bane misali Allah daukin sarki ya ce yana ji ko dan adam shi ma yana ne yana ji amma jin Allah da jin dan adam iri daya ne ba iri daya bane Allah ta'ala jin sa babu mai irin sa dan shi jin shi babu tawaya a ciki mu ko namu akwai tawaya shi yasa ko da zai tabbatar ma kansa da ji sai da ya fara kore kamanceceniyar shi da komai yace laysa kamithlihi shay babu wani abu da yake kama da Allah ku sani dan ma ka ku fada fagamiya ku zo ku cutar da kanku sai tabbatar amma yace huwa samiul basir amma Allah mai ji ne kuma yana gani to dan adam ma Allah yace yana ji yana gani hal ata'ala al-insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura Allah yace inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi a gaba sai yace ne faja'alnahu sai muka sanya dan adam sami'an yana ji basira kuma yana gani to a can Allah yace yana ji yana gani nan ma yace dan adam yana ji kuma yana gani to menene bambancin su bambancin shine wanda muka fadi namu akwai tawaya na Allah akwai kamala yanzu muna zaune da ku anan kila kin sa ta share miki daki kina fita tace gaskiya ni yanzu sai nayi bacci na tashi ke kina tsammanin tana shara amma kuma bacci take yi ke a ranki yanzu tsammanin ki ma an gama gyara falo an share kaza an yi kaza amma ba lallai bane sannan kuma dan da ka haifa yana can nesa sai kaga kaman wannan tafiyan kaman wani ne fake zuwa sai ka yana ku bari ya matso mu gani amma shi Allah ba a masa haka Allah ya daidaita ka al'arshi amma yace hatta ganyen bishiya da zai tsinke ya fadi a cikin daji yanzu wannan bishiyar da ke gaban mu da wani ganye zai tsinke ya fada a cikin ta Allah ya san cewa wannan bishiyar tana da adadin ganye guda kaza kuma guda kaza ya fadi saura adadin ta guda kaza wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin sanin duk Allah ya san da waɗannan to kun ga wannan siffofi ne da Allah ke amfani da shi saboda mu fahimta mu gane girman shi shi yasa sai yake cewa Allah subhanahu wataala shine wanda ya sanya ma mutane kasa ta zamto shimfiɗa dan su amfana da alkhairan da ke cikin kasa din sannan kuma yayi musu saukin su tabbata a kanta wanda daga cikin alkhairan da kasa ke da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya masa kasa gaba ɗayanta ta zamto masjidan wa tuhura dukkanin kasa ana salla a kanta sannan ana yin tsarki da ita a lokacin da aka rasa wato asalin ruwa da za a yi tsarki da shi sannan Allah ta'ala da ya ce wa anzala minas sama'i ma'a sai ya nuna mana cewa ya shayar da mu ruwa akan wannan kasan wanda muke amfana da shi sannan kuma ya zayyana mana ya kawata saman nan bil kawakibi da taudari domin mu shirya da su mu gane inda za mu fuskanta mai kana alqibla idan al'amari ya rikice mana sannan in dare yayi ya zamto wani kwalliya ne a gare mu sannan Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama daga dukkan nau'ukan ƴaƴan itatuwa dan su zamto arziki ne mata'an lakum wa li'an'amikum mu muci mu amfana sannan kuma hakanan dabbobin mu su ma su ci lafiya nan da ƴan kwanaki kadan zaka ji ana yanzu ai nono yayi tsarha in ka je kawo ma da dan 500 dinka sai ka samu da yawa me ya faru ruwan sama ya sauka dabbobi sun samu abinci amma a lokacin da yake wahala sai kaga cewa yayi karanci shi yasa hatta a zakka idan mun zo fitar da zakka wanda yayi noma a lokacin da ruwan sama ke sauka zaka tadda cewa yana bada ninkin abinda idan a noman rani ne zai bayar ma'ana a duk buhu 10 zaka bada buhu 1 a matsayin zakka wannan idan shayarwar ruwan sama ne amma idan shayarwar hannu ne fa wanda kai ka shayar zaka bada rabin buhu ne rabin abinda kake bayarwa a lokacin damina saboda a wancan lokaci Allah ya sauƙaƙe maka ya baka sauƙi a cikin gudanar da wannan noma din to dukkan wannan misalai da Allah ta'ala yayi su ne saboda mutum mai hankali ya hankalta ya samu shiriya zuwa ga wanda yake shine mahallacin sa shi yasa Allah ya misali wanda ya kai makura da zai nuna mana cewa shi fa Allah bai da kishiya bai kuma da sa'a bai kuma cancanci a hada shi da wani ba saboda duk wanda zaka hada shi da Allah zaka tadda akwai tawaya a cikin hada shi da Allah nan da kai shi yasa shirka dole ne ta zamto zalunci mafi girma babu wanda zai iya abin da Allah yake ku duba gwamnati kadai ku gani duk wanda yake shiyarci wata gwamnati zaka ga gwamnatin nan haikan takan tashi tai fata-fata da mutum kuma ba yanda ya iya da ita saboda ni saboda karfin da take da shi da isan iko to ina ga kuma wanda shi ya halittan gaba daya a ce an tauye haƙin sa da isa ba kuma na sha fada so da yawa babu wanda ya kamata su fini fantan shirka kamar irin wato asalin mata a cikin al'umma sabili da sun fi kowa jin zafin zamantakewa da wani wanda ba su ba a lokacin da suke zaune da abin da ransu yake so sukan ji babu daɗi a rayukansu a bisa al'ada da ɗabi'a to amma kuma in ka tuna cewa su ma ɗin fa kawo su aka yi ɗawainiyarsu ake ba su ke ma kansu ba to ina ga wanda shi ya halitta shi ya samar da halittar kuma ya ce a kaɗaita shi amma a ce bai isa ba kai ka san ba za a zauna lafiya a irin waɗannan lokuta ba Allah ta'ala shiryar da mu kuma ya bamu ikon kaɗaita shi a cikin bauta to wannan sifofi da Allah ya nuna mana na halittun da yayi suke nuna cancantan shi da abauta mishi kuma ba tare da hada shi a wani ba can da nake maganan tauhidin rububiyya yana da kyau mu ƙara gane muhimmancin tauhidi da illar shirka da Allah ya ce a kaɗaita shi da bautan nan saboda a cikin abin da ya shafi rububiyya ya ce ubudu rabbakum kun ka kalmar rabbu ita ke tabbatar da rububiyya gare shi wannan rububiyyan ya ɗauki abin da ya shafi halitta azurta shi da kashe shi da raya shi kamar yanda ne bayani to mutane a zamanin jahiliya da yawansu ma ba su rinka yin shirka a cikin abin da ya shafi rububiyya ba amma abin da zai baka mamaki shine da yawa daga cikin mata a wannan zamanin suna kuma hada Allah da wani ko zakke wa wani bangaren abu na manyan zunubai ta wannan babi din me nake nufi shine zuwa wurin bokaye da ƴan bori da ƴan tsubbu wannan fitina ne da take ci kaman wutar daji a cikin wannan al'umma kuma yana daga cikin abin da ke fusata Allah matsanancin fusantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku tsaya ku ji man ata arrafan duk mutumin da ya taka da kafansa ya je wurin al-arraf dan duba al-arraf shine wanda zai duba ya ce auren nan ya buga kasa ya ce gaskiya kar a yi shi a wannan wata akwai kura kasuwancin nan kakka fara a watan nan bari sai tauraro kaza ya matsa guri kaza wannan tafiyan kar a yi shi yanzu wannan auren kar a yi kaza wannan kazan kaza shine al-arraf ko abu kaza da ya bace an dauke wane a ce yana nan a raye amma yana shan wahala gashi nan mun gani au kahinan ko wanda zai bada kulumboto a ce ai in dai farin jini ne sai dai illayan nan bata jikinki samari sai kin ture ko kasuwa in kika fara ganin kasuwa ai jari ma sai kin karo ba zai isa ba shine kahin wanda zai bada wani abu na kulumboto wanda so da yawa na sha kwatantawa wallahi ko tashan mota ka shiga ka kalli kasan su tiyarin da yawan direbobi sai ka ga layu daure a jiki an daddaure su ni har sai da nazo bana kallo saboda kakai ta samu ma rashin kwanciyar hankali kai magana kun ba daina za su yi ba to irin wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya taka ya je wurin su ba fa shi yayi ba ya taka ya je wurin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ina sanar da ku wanda ya wannan aikin faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafirce ma abinda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine alqur'ani to kun ga wannan zai zanto kenan raina wa Allah ne a babin tauhidin rububiyyarsa dan shike arziki in kana neman arziki fabtagu inda Allahi rizq nema arziki yana wurin Allah kuma hanyar samu sa shine fa'buduhu ka bauta masa washkuru lahu kuma ka gode mishi duk inda kake ji kana son wani abu na duniya kai ba a baka ba ba a yi maka gata ba ba a yi kaza ba da za ka je ka ga wani wanda ke cikin jarabawa wallahi da ka san kai sarki ne a inda kake duk irin wahalar da kake ciki wani yana wahalar da tafi cikin taka shi yasa wani bawan Allah suna tafiya shi da abokinsa sai abokin ya ga wasu irin gidaje masu kyau kawatattu an gina su sai shine abokin ya kalli shi ɗayan wanda ya kalla ya masa maganar malami ne wanda ba malamin ba sai ya ce ma shi malamin wai duk muna ina aka raba waɗannan arzikin ne me yake nufi su sun rako wasu duniya kamar yadda wani ke wasu ke faɗi shine sai ya shiru wani wuri za su tafi amma sai masa dabara ya ce rakani da Allah mu dan tsaya asibiti ya ɗauka dubiyan wani za su suna shiga sai tambaya ce da Allah ina ne accident and emergency ward ko A&E yace da Allah ina ne accident and emergency word aka ce gashi ce yace da Allah to zamu dan shiga ne suna shiga da abokin sai ga wani a kariye kafan shi a daure yayi kwanaki kuma ana ga yaro shi kenan da wata kaza za a sauke kafan ga wani na da bandeji ga wani can cikin jini bai ma san inda yake ba shi ba a ma iso kansa ba ko zai rayu ko ba zai rayu ba Allah kadai ya sani to shine sai ya kalle shi yace to su kuma waɗannan bayin Allah muna ina ka raba musu waɗannan cututtuka mana ka kasa tuna an maka ni'ima ga wasu ma suna neman su zo inda kai kake ba su samu dama ba kuma ba ka fi su alkhairi bane a wurin Allah jarabawa ce kawai to daga nan ne sai tunaninsa ya sauya akan wannan da aka yi kwa musulmi a takeice waɗannan ayoyi da muka karanta na farko suna kira mu zuwa ga mai imani da rububiyya wanda shike lazumta mana mai imani da kadaita Allah da bauta wato uluhiyya kenan sannan kuma Allah daukin sarki ya halicci dukkan komai kuma shike azurta bayinsa dan haka yasa ya zamto dole a bauta masa shi kadai na uku mun fahimci cewa tsoron Allah wani matsayi ne mai girma wanda ba a samun shi sai ta hanyar bauta ma Allah shi kadai dan ya ce la'allakum tattaqun sannan fa'ida ta hudu da zamu samu a wadannan ayoyi shine a halittar Allah mafi girma da ni'imarsa a nan gidan duniya ni'ima ce mabayyaniya wanda kowa ke iya gane ta kuma yana daga cikin bayanin girman ni'imomin Allah a ban kasa shine wannan ni'imar da Allah ya faɗa ta ruwa da ƙasa da komai har kafirai waɗanda ba musulmi ba duk Allah ya ba su dama su amfana da shi wannan yana nuna yalwan ni'imar Allah da girman ni'imarsa Allah ka sa mu samu ta duniyar da ta lahiran baki ɗaya sannan darasi na kusa da ƙarshe da zamu samu shine Allah yana azurta muminai da kafirai a nan duniya duk su amfana da ni'imomi amma a lahira muminai kadai suke iya samun ni'imomin sa na ƙarshe shine Allah ya haramta shirka mai girma da karaman su akwai shirka babba wanda take fitar da mutum daga musulunci akwai kuma karaman shirka wanda su ne sirriya da makamantan su su ma dai duk suna cikin nau'in kaba'ira wanda Allah ta'ala ya hane mu akan su na ganin sai mu takaita nan insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a ayi na gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wannan muka kuskure Allah ta'ala ya taimana sai mu dauki littafi na gaba